daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31.49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraronmu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Muna nan kuma kodiyoshi a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 19 ga watan Agustan shekarar 2019. Muhammad Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato 5 na safe kenan agogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Kungiyar IS ta dauki alhakin harin bama-baman nan da aka kai wajen bikin daurin aure a Afghanistan wanda ya kashe mutum akalla 63. Domin dubatan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokuraɗiyya sun yi tattaki cikin lumana a titunan da ke Hong Kong a jiya Lahadi. Masu ayyukan ceto sun yi ta afkawa cikin tekun Bahar Rum don kama bakin hauren da suka ceto bayan da suka yi kokarin tserewa.
Kanin labaran duniyan kenan. To a jihar Kaduna Najeriya, matsalolin harhare da satar mutane domin neman kuɗin fansa sun haifar da kace nace tsakanin malaman addinan jihar.
Kuma mun san cewa cikin wannan masu aikin nan ta'addancin nan akwai kristoci akwai musulmai, kuma cikin wanda ake kashe akwai musulmai akwai kristoci. To da ka abu ne na matsalan tsaro ne, ba matsalan addini.
Basu makaranta me na faɗa ba, basu basarori abin da na faɗa ba. Ya zan ce da cewa kristoci kadai ake sata?
To a jihar Kano kuwa kimanin dalibai 50 ne da suka yi nazari a fannonin kiwon lafiya daban-daban a jami'o'in kasashen waje ke samun horon, wato horon kwarewa da na sanin makamar aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a Najeriya. To sai dai wani hanzari ba gudu ba.
To amma duk da wannan ci gaba, har yanzu mazauna karkara na ci gaba da fuskantar barazanar karancin ma'aikatan kiwon lafiya.
Za ku ji ƙarin bayani sannan Sarfila Hashim Gumel zai shigo mana da shirin sa na ciki da gaskiya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar IS Rashin Afghanistan ta dauki alhakin harin bama-baman nan da aka kai wajen bikin daurin aure a Kabul babban birnin kasar wanda ya kashe mutum akalla 63 ya kuma jikkata mutum akalla 183. Akasarin waɗanda wannan harin ƙunar bakin waken da aka kai da daddare ya rutsa da su, al'umma hazara ne tsiraru kuma 'yan mazhabar Shi'a. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan Afghanistan, Nasrat Rahimi, ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu a cikin wata sanarwa da ya fitar jiya Lahadi da safe, yana cewa mata da ƙananan yara suna cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kai harin da aka yi a wurin ɗaurin auren, abinda ta kira tsabar mugunta a kan 'yan shiyar Afghanistan. Ta ce ta tattara bayanai na hare-hare da dama da aka kai na wannan a wannan al'umar a baya. Kai hare-haren da gangan kan farar hula abin rashin hankali ne, kuma abu ne mai tayar da hankali saboda yadda za a bayyana shi kawai shi ne aikin sababi na matsorata. A cewar shugaban ayyukan taimako da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi a Afghanistan ta Dmitry Yamamoto. Dubun dubatan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokuraɗiyya sun yi tattaki cikin lumana a titunan da ke Hong Kong a jiya Lahadi, wanda wannan shi ne mako na 11 a jere da suke zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya bugi masu zanga-zangar, amma yawan mutanen da suka fito ya nuna cewa annas ta kawo ƙarshen ikon China kan wannan yankin ƙasa na da goyon baya sosai. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Front da ke kan gaba a wajen shirya zanga-zangar da aka yi a tsawon wannan lokacin bazara ta yi kiran da a ci gaba da gudanar da zanga-zangar cikin lumana ba tare da tashin hankali ba a jiya Lahadi. A baya masu zanga-zangar sun yi arangama da 'yan sanda a kan tituna a ƙarshen makonnin da kuma tsawon kwanaki 2 a makon jiya a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hong Kong, wanda ya janyo soke tashin jirage kusan 1,000. Wasu bakin haure da suka zaƙo sun yi ta tsalle daga wani jirgin ruwan Spain da ya ceto su, suna fadawa cikin tekun Bahar Bahrum jiya Lahadi, yayin da jirgin ruwan Spain ɗin mai suna Open Arms ke ƙoƙarin neman tasha mara haɗari da zai tsaya. Bakin hauren sun yi ta tsalle zuwa cikin tekun, suna ta iyo suna dusar tsibirin Lampedusa na ƙasar Italiya, sai dai ma'aikatan jirgin na Open Arms su ma sun yi ta afkawa cikin ruwan, suna ta bin su suna kamo su suna mai da su cikin jirgin. Jirgin ruwan na Open Arms mai ɗauke da bakin haure 107 ya tsaya daura da Lampedusa, yayin da ministan cikin gidan Italiya mai tsananin ra'ayi akan bakin haure Matteo Salvini ke ci gaba da kin barin jirgin ruwan ya isa tashar. Jirgin ruwan na Open Arms ya shafe kwanaki 17 a cikin teku. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin ruwan dakon man Iran ya bar Gibraltar jiya Lahadi, bayan da hukumomin yankin suka yi watsi da bukatar Amurka da a ci gaba da rike shi, amma ba a san takamaimai inda jirgin zai dosa ba bayan nan. Bayan zirga-zirgar jiragen ruwa ya nuna lokacin da jirgin ke barin ruwan Gibraltar, da kasar Iran da yankin na Gibraltar duk sun tabbatar da hakan. Iran ta ce a shirye take ta tura jiragen ruwan yakinta su yi rakiya ma jirgin, wanda ke ɗauke da ɗanyen man ganga fiye da miliyan 2, wanda kuɗinsa ya kai dala miliyan 130. To amma Iran ba ta bayyana inda jirgin zai yada zango ba. A Dakar, babban birnin ƙasar Bangladesh, dubban mutane sun rasa muhallansu, yayin da wata gobara ta ci wata shiyar matalauta. Karamin minista a ma'aikatar kai ɗauki Enamur Rahman ya faɗa jiya Lahadi cewa, bisa ga bayanin wani kwamitin bincike, ɗakunan mutanen marasa galihu 1,200 sun lalace, kuma daga cikin waɗannan ɗakuna na marasa galihu 700 sun ƙone ƙurmus. Wasu alƙaluma daga hukumomi sun nuna cewa mutum 300,000 ba su da mahalli, amma kuma yawancin rahotanni da kafofin yaɗa labarai suka bayar sun nuna cewa sun kai kusan 10,000 waɗanda ba su da matsuguni, kuma wasu ma suna ba da adadin da ya kai har 50,000.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yawan hare-hare da satan mutane a jihar Kaduna, Najeriya sun haifar da kace na ce a tsakanin malaman addinan jihar, inda majalisar limamai da malamai ta Allah wade da wasu kalamai da aka danganta da shugaban kungiyar kristoci ta kan rashin jihar ta Kaduna, wato Reverend Joseph John Hayab, game da kristocin da ya ce ana yawan kashewa da sacewa. Sai dai limamin addinin kristan ya ce mutane ba su fahimci kalaman nasa ba ne, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murar Amurka Isa Lawal Ikra ya komuna daga Kaduna.
Sakataren majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna, Malam Yusuf Yakub Algasiyu ne dai yayi wa manema labaru karin haske a lokacin wani taron gaggawa na ita wannan majalisa da aka yi a garin Kaduna.
Babban al'amarin da ya sha mana ita mana hankali shine yadda yake cewa akwai wani shiri wanda ake yi domin a afkawa ainihin wato pastoci ko kristoci a jihar Kaduna. To wannan maganan ya ta mana hankali, bisa muke ce muke so mu ji hankalinsa, mu ji hankalin hukumar tsaro da kuma jangon gwamnatin jihar Kaduna da gwamnatin Najeriya, cewar idan suka bari ana irin wannan maganganun ba su ɗauki mataki ba, to duk abin da ya biyo su kuka da kansu. Amma zai ne shugaba ya kamata ya nuna abin na matsayin matsala ne na tsaro na jihar Kaduna, ba matsala ba ne na kristoci kawai. Musulmai a birnin Gwari kwanan nan an kashe wajen 22, a hanyar Abuja an kashe mana profesa, an kashe mana wani a hanyar Kaciya, duka ban fito butu mun ce wai a gashi nan kawai ana kashe musulmai bane. Domin mun san cewa cikin wannan masu aikin nan ta'addanci nan akwai kristoci akwai musulmai, kuma cikin wanda ake kashe akwai musulmai akwai kristoci. To da haka abu ne na matsalan tsaro ne, ba matsalan addini. Amma mun ga kamar yana so amfani da addini ya cimma manufarsa na siyasa sa.
Limamin masallacin Angolimi Imam Musa Tanimu shine ya magana da yawun limamai a wurin wannan taro. Kuma ya nuna damuwa game da yadda aka saka addini akan sace mutane a wannan jaha ta Kaduna.
Ya mance limaman da aka kama rututu ga Professor Halima wanda aka kashe ga wannan makarantar Alkur'ani mu mahaddaci Muhammad Suleiman Kano ne mun taba magana cewa an kama musulmai ne amma kan ce ne wannan abin da yake da muke fada hudubobi da jawabai ga muke al'umma cewa wannan abubuwa ta'addanci din na a daina shi domin a sami zaman lafiya amma ka zo ka ce wai kristoci ake ma shi yasa magana ta ba mu haushi amma da ya magana wannan ta'addanci babu ki yana kiran gwamnati ta miƙe tsaye domin ta kare wannan lagon ta'addanci shikenan zamu ce yayi daidai magana amma ka ce wai kristoci kada ake ma to suwa ke kenan fara wannan magana na shi ta ba ta dadi ba ma magana ne zaman lafiya ba
to sai dai shugaban kungiyar kristocin ta jihar Kaduna Reverend Joseph John Hayab ya ce daukar nauyin kungiyar limaman da aka yi ne yasa ta jirkita ma'anar bayanin da yayi
basu makaranta me na fada ba basu fasa wani abin da na fada ba ya zan ce da cewa kristoci kadai ake sata bayan na san musulmai da dama da aka sace su har na duniya musu jaje to karanta abin da na fada babu kalma daya da yace kristoci kadai amma mutum ne yana gidan shi gidan shi na cin wuta sai ya ce ku gidan wani na cin wuta gidan na cin wuta sai ce a don me ka ce gidan ka na cin wuta ka ce gidan mu na cin wuta a ni ba san gidan ka na cin wuta ba idan na ji zai kuka na ce gidan ka na cin wuta sai ka ce gidan ka babu wuta ka gangame da muka rishi kenan amma sai na shugaba amma sai na da wakilin kisa a jihar Kaduna ni ke da haƙƙi in yi kuka amma da gaskiya idan suna da damuwa idan na yi kukan ban ce da za musulmi ba su ciki ba wannan kalma yana daya daga cikin kalmomin da wanda ya ba su kuɗi su fesu first conference ya ba su sa domin a juya maganar wannan alheri a mai su maganar mugunta.
Duk da bayanan kokarin kawo ƙarshen sace-sacen mutane da gwamnatoci ke yawan yi a arewacin Najeriya dai har yanzu ana ci gaba da samun rahotanni na ɗauki ɗaiɗai nan da can a sassan wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Masallaci kaje joji ya fito duka kun tsaya ku gaisa sai ku je an tashi kallau yau.
To a gaida Isa Lawal Ikara. To a ƙarshen makon nan da ya gabata ne majalisar mulkin sojin ƙasar Sudan da ɓangaren shugabannin masu zanga-zanga suka rataba hannu kan wata yarjejeniyar raba mukamai a gwamnatin haɗakar da aka kafa. To kowane irin ƙalubale ke gaban wannan haɗaka?
Wallahi akwai ƙalubale masu yawa a gaban wannan gwamnati da za ta zo. Na farko dai an samu rarrabuwar kai a Sudan sosai fiye da yadda kake tsammani. Wato ba a taɓa samun rarrabuwar kai irin wannan lokacin ba.
A tsakanin al'ummar ƙasar kenan.
Saboda haka al'ummar ƙasar ƙwarai da gaske na ɓangarori daban-daban an samu rarrabuwar kai ba na wasa ba. Wato ƙalubalen da za a fuskanta yanzu.
Sai da Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za a ji sauran ƙalubalen da ke tattare da wannan matsaya da aka cimma a Sudan. Amma kafin nan a jihar Kanan Najeriya kimanin ɗalibai 50 ne da suka yi nazari a fannonin kiwon lafiya daban-daban a jami'o'in ƙasashen waje ke samun horon ƙwarewa da na sanin makamar aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Kano wato a Najeriya. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar ƙarancin jami'an kiwon lafiya a asibitoci da cibiyoyin kula da kiwon lafiya na jama'a a sassan ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kuri.
Ɗaliban waɗanda suka yi karatu a jami'o'in ƙasashen yankin nahiyar Asiya da Turai da kuma Afirka na samun horo a ƙarƙashin kulawar manya kuma ƙwararrun likitoci da masana kimiyyar fasahar haɗa magunguna kana da farfesoshi a fannonin kiwon lafiyar jama'a daban-daban. Farfesa Abdulrahman Abbasheshe da ke zama mataimakin shugaban asibitin koyarwa na Aminu Kano ya yi ƙarin haske game da yanayin ɗaliban da ke karɓar horon wanda asibitin ya kwashe shekaru 5 yana bayarwa ga ɗaliban da ke nazarin kiwon lafiya a kwalejojin nazarin kiwon lafiya da jami'o'i a ciki da wajen Najeriya.
Su wayannan ɗalibai kashi biyu ne, akwai wanda suke sun riga sun gama karatunsu da haka sun zo suna so su soma aiki. To wayannan ana buƙatar cewa sai sun yi jarabawa an tabbatar cewa sun cancanta su zama likitoci su yi aiki a Najeriya. To wayannan suna zuwa shekara ta wuce mun yi wa ɗalibai kusan 840 sai ka zo nan irin wannan jarabawar aka mu jaraba a nan kuma aka ba su dan training haka na dan lokaci to akwai kuma wanda yake ba su gama ba to amma su suna zuwa sukan zauna daga sati 6 zuwa abin da ya sama sannan kuma akwai wanda su kuma sun riga sun gama karatun amma sun zo suna so kuma samun gogewa to za su zauna su kuma nan gurin har lokacin da mutum ya ga cewa ya ishe shi zai je wannan jaraba zo a cikin shekara 5 din nan suna zuwa kowace shekara akan samu dalibai kusan guda 50 gaskiya banda su wayancan da suka zo jaraba kenan
wasu daga cikin daliban sun yi tsokaci dangane da yanayi da kuma tsarin sanin makamar aiki da bada horo a asibitin korowa na Aminu Kano
sunana Pharmacist Jamila Aliyu nayi karatu na a Jami'ar Shu'at University alhamdulillah ina training ina anan tsarin Aminu Kano Teaching Hospital yayi mun domin pharmacy system nasu a ka'ida in ana so kana so kai internship ana so a kalla kai circulating a 11 unit da ji dadi da aka ce mun suna da unit 11 sun cika tsari na internship na duniya shine accepted ana so duk unit kai wata daya
Dr. Aisha Muhammad
daga wace makaranta
Gulf Medical University a Dubai nazo ne saboda duba marasa lafiya da kuma practical inda ake a nan gurin saboda mu a can ba ma samu mu ga marasa lafiya sosai kamar yanda muke gani a nan kuma ana nan birin mu duba su mai aiki akan su da abubuwa da yawa da ba ma samu mu a can
sai dai Professor Abdulrahman Abba ya ce ko da yake akwai wasu rukunin daliban da ba asalin yan Najeriya ba amma yanayin horon da suke samu na bai daya ne inda ake cakuɗa su da ɗaliban jami'ar Bayero waɗanda mallakar asibitin ne
za su duba marasa lafiya za a ɗau zauna da su a tattauna me yasa suka yi kaza me yasa suka yi kaza ko kuma ga yanda ake kaza da shawaransu ko kuma operation ne za a ce ga yanda ake operation a yi da su ga yanda ake yi ko kuma wajen haihuwa ne za su gani su ɗauki delivery mafi yawa wanda muke da su yan Najeriya ne amma akwai wasu wanda sun zo daga Liberia suna nan ana musu training su guda 5 kuma muna expecting ɗin wasu ma za su kuma zuwa saboda wannan ɗin sun kwana 2 za su graduating wasu kuma za su zo
to amma duk da wannan cigaba har yanzu mazauna karkara na cigaba da fuskantar barazanar karancin ma'aikatan kiwon lafiya la'akari da yadda galibin likitoci da ma'aikatan jiya ke kyamar aiki a asibitoci da cibiyoyin kula da lafiyar al'umma na yankunan karkara a Najeriya Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum.
Kamar Allah a gaida takwara. Gugu a nan yankin birnin Washington dake gundumar Columbia na cewa karfe 1 dare ne da minti 17. Yanzu kuma ga Sarfila Hashim Gumel da shirin ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum. Amfani da miyagun ƙwayoyi masu saka maye ya zanto wani babban kalubale a Najeriya, musamman ma yankin arewacin ƙasar, inda yara matasa mata da maza ciki har da matan aure ke ta'ammuli da ire-iren abubuwan da ke saka maye. Wanda hakan ta zanto wata babbar barazana ga waɗanda ke cikin wannan ɗabi'a da al'ummar yankin baki daya. A makon da ya gabata ne wannan fili ya fara duba korafin wasu ma'aikatan hukumar hana sha da fita wucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA kan kuncin yanayin aikin da suka ce suna fama da shi da hakan ya hada da rashin ƙarin girma da koran ma'aikatan da kuma rashin kayan aiki ciki har da amfani da bindigogin da aka yi amfani da su tun yakin basasa kasance da mu cikin shirin suna Nasir Fil Hashim Gumel Idan masu raruna biye da mu a makon da ya gabata ne wasu ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fitaucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya suka kawo ƙorafin su wannan fili da yake nuna cewa suna fama da rashin kayan aiki da za su yi amfani da su wajen gudanar da ayyukansu da suka hada da kayayyakin sadarwa hatta bindigogin da suke amfani da su sun wuce zamaninsu haka kuma sun yi ƙorafi kan wasu haƙoƙinsu musamman ma na waɗanda suka rasa rayukansu a bakin aiki. A yau za mu daura a daidai lokacin da Hassan Umar Tambole ya tambayi wakilin ma'aikatan batun kwamitin da gwamnatin Najeriya ta kafa domin duba ayyukan hukumar tare da jin koke-koken ma'aikatan.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta kafa wani kwamiti karkashin wato Brigadier General Buba Marwa mai ritaya domin ya dudduba irin ayyukan da kuke gudanarwa kuma ya ji irin koki-koken. Ba ka ganin cewa ana nan ana aiki akai a halin yanzu?
To, mu dai mai girma Murabus General Buba Marwa mun samu labarin an kafa kwamiti. Amma mu muna ganin ko da yake ba mu ga report din sa ba, amma muna ganin ƙarshenta za a yi kitso ne da kwarkwata.
Me hake nufi?
Yawwa, domin mun tabbatar da cewa shugabanninmu ba za su gaya masa ainihin matsalolin da muke ciki ba. Kaga akwai department guda wanda ake ce mata drug demand reduction, wanda ita ya kamata a ce ita take fadakarwa da jama'a illa da mu'amalan shan miyagun kwayoyi da ayyukansu. Amma a yanzu haka ba su da kayan aiki, babu department daya ka je ka bincika a NDLEA da take da kayan aiki cewa yau ga kayan aiki da take da shi babu. To kaga shi yasa fadakarwa yana cikin ainihin abin da zai sa jama'a in aka yi sa'a aka hada kai da masu kasa, sarakuna, shugaban addinai, ana yawan fadakarwa a samu saukin mata, yara, matasa da suke mu'amala da miyagun kwayoyi. Amma babu shi gaba ɗaya da radio da television, babu wannan gaba ɗaya. Sannan kuma ma'aikata wanda za su fita wa'annan yan operation ne, kayan intelligence da za ka fita ka je ka nemi kayan aiki na intelligence ba ka da shi. Sannan kuma a aikinmu in dai ba intelligence to ko operation din ka fita da ke za ka samu kai sa'a, babu kayan aiki, babu komai na yin aiki da shi. Sannan kuma a operation din ma babu motan kayan aiki, mu ba mu sani ba. Kaga yan legislators
kamar yan majalisa
kenan, mu ba mu san laifin da muka musu ba. Nan executive ba mu san laifin da muka musu ba. Waɗanda dai suke dan tausaya in muka je ba mun wahala an kawo aikin, wani sa'in muka yi sa'a sune judiciary, sune wani sa'in suke kokari domin waɗansu sun san illan mu'amala da wannan abun. Kuma shi illan sa kaman wutan bunu ne, kana iya kunna ta amma baka san ina za ta kare ba, illan ta kenan. Saboda haka mu ba mu da kayan aiki gaba ɗaya ko ma na wani iri ne, a je kuma a bincika a tabbatar.
Kwamitin nan na General Buba Marwa mai ritaya ya zagaya wasu sassan Najeriya domin zakulo da tono da nemo matsalolin da wannan hukuma ta NDLEA take fama da su. Baka ganin cewa wannan ya wadatar?
Wato ina so in tabbatar maka da cewa ya je wa'ansu gurare bai je wa'ansu gurare ba. Kuma a guraren da ya je din ma na tabbata ba su gaya masa zahirin matsalolin da ake ciki ba. Domin kaman department din nan da na ambata, su ya kamata yanzu a Najeriya ai ya kamata a ce kowane jiha a halin da ake ciki na lalacewar matasanmu na mu'amala da kwayoyi, a ce a kowane jiha akwai standard rehabilitation center
wajen tsugunar da wato masu shan kwaya ko masu mu'amala da kwaya kenan.
Yawa, wanda suka fantsare ta zama musu jiki. Alal misali a ce akwai asibiti, muna da counselors, ina tabbatar maka muna da su
masu gyara hali,
muna da su wanda United Nations UNODC da European Union suka mana training din nan da aka mana, akwai wanda aka yi training shekara biyu, har yau training din da suka yi in ban da certificate da takardun da aka ba su na training din, wani ko sake bude ta bai sake yi ba. Domin me? Da me zai yi aikin? Inda zai zauna yayi aikin ma bai da ita, balle a ce kayan aiki. Muna da kwararrun ma'aikata amma babu kayan aiki, kuma ba wanda ya damu da mu. Matsalan da muke ciki kenan. Shi committee na Buba Marwa, ina tabbatar maka da cewa ya je wa ƴan sujihohi, amma ba ko ina ya zaga ba. Kuma inda ya je kaman inda na gaya maka, ba abin da ya kamata a gaya masa ya sani aka gaya masa ba.
Bai ji ta bakunan ko ma'aikatan wannan hukuma na NDLEA ba?
Eh, to mai yiwuwa ya ji maganar manya wanda suke sama, wanda kuma mai yiwuwa dan kujerunsu ba za su so su gaya masa ainihin zahirin magana inda yake ba. Na tabbatar maganganun da muke da kai yanzu in ba ya ji ba ne bai samu labarinsu ba, bai san su ba. Kaga ko a ƙarshenta yanzu ba mu sani ba ko ya rubuta reportin sa ya mika ko bai mika ba, ba mu sani ba. Amma ga halayen da muke ciki.
To yaya batun zuwa ƙarin ilimi?
To batun zuwa ƙarin ilimi shi ma yana cikin matsalolinmu. Kamun ya ɗaya ya zo dai akwai lokacin da aka ce in za ka tafi akwai shekarun da sai ka yi
kana aiki.
Kana aiki. sannan ka cancanci a baka
dama
na zuwa ka je ka karo wa kanka ilimi, amma sai ka rubuta. To akwai wa'ansu da suka rubuta aka hana su, wa'ansu kuma basu rubuta ba, suka je suka zaga, suka je suka karo ilimin, suka kawo certificate din, aka karba, aka yi amfani da su, kuma aka kara musu girma da shi.
To kana nuna akwai son rai wajen karin girma kenan?
A akwai kware da gaske, akwai kuwa, domin ba haka ba me yasa alal misali a ce ni zan nema in ce zan je in karo ilimi ni a hana ni, amma kuma wani sai ya nema, amin shi ba zai nema ba, sai ya zaga ya je ya karo ilimin, sai a zo ai amfani da certificate din shi a dora shi a kaina, ni kuma an hana ni zuwa in je in karo. Zuwan giya dan ne yanzu yace in ma zaka je ka karo ilimi dole sai dai ya kasance a National Open University,
wato makarantar gida kenan.
Yawa, ita da ake cewa National Open University ita kadai yanzu hukumar mu ta yadda da ita akan ka je ka karo ilimi. In ba ita ba, ba za su yadda ba. Sannan kuma ita din ma in ka tambayi, idan ka tambayi ƴan makarantar za su gaya maka akwai matsaloli da yake tare da ita, wanda a sauran makarantu ba za ka samu wannan matsalolin ba. To amma ai ka ganin mugunta ne. To bari in gaya maka a muguntan da ake mana ma a wajen aikin, akwai bashin motoci da aka raba, wa'ansu 206 da 307. Muna ji muna gani har rana ita yau da muke hirin nan da kai mu an hana mu namu.
Irin waɗannan motocin da aka ba kamar sojoji da sauransu.
Kwarai da gaske, wa'annan motocin da sojoji suka samu daga baya aka zo aka ba wa sauran jami'an tsaro, su DSS da sauransu duk sun samu. Mu har rana ita yau ka je ka bincika, ba wanda ya samu ko guda daya. Kuma laifin me muka yi? Wani aiki ne sauran jami'an tsaron suke da mu ba ma yi? To bari in ga maka mallam, a jami'an tsaro babu wanda suke kasadan da jami'an NDLEA suke yi. Kasadan mu barin kwatanta maka, mu kadai ne muke tafiyan awa 6, ka shiga gonan taban wiwi awa 3, ka dawo awa 3, akwai wanda zaka tafi awa 4, ka dawo awa 4, zaka riko kayan wiwi a kanka, bayan ku za ku je ku sara ku tara ku riko, in kuma kun samu wanda suka riga suka tara ne a ebo na ebowa, a kafan ka zaka yi wannan tafiya na awa 3, 4, 5, 6, wani 8 tafiya da dawowa
cikin daji.
Cikin daji, dajin da ma mai yuwa baka santa ba. Akwai ma'aikatan mu wanda wani sa'in garin bin wa'anda suke gonan, wa'ansu suna shiga tarko, tarkon da ake sawa dabba Allah ne kawai yake karewa. Kayan aikin gaba ɗaya babu komai da muke da shi na aiki. Cin zalin ya mana yawa.
Idan mai duka ya kai mako mai zuwa, za mu kawo muku kashi na ƙarshe na hirar da muka yi da ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fitaucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya. Kafin daga bisani, mu kawo muku hirar da wannan fili da tsohon shugaban hukumar, wanda ya kwashi shekaru 10 yana shugabancin hukumar, Malam Ahmadu Kiyadi. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma Hassan Umar Tambuwal, wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, da Nasir Adam Elikaya. Ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma sai labarai a takeice.
Kungiyar IS Ration Afghanistan ta dauki alhakin harin bomba-bomba nan da aka kai wajen daurin auren a Kabul, babban birnin kasar, wanda ya kashe mutum akalla 63 ya kuma jikkata mutum akalla 183 a kasarin waɗanda wannan harin ƙunar bakin waken da aka kai da daddare ya rutsa da su al'umma hazara ne, tsiraru kuma 'yan mazhabar Shi'a. Dubun-dubatan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokuraɗiyya sun yi tattaki cikin lumana a titunan da ke Hong Kong a jiya Lahadi, wanda wannan shine mako na 11 a jere da suke zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. Wasu bakin haure da suka zaƙo sun yi ta tsalle daga wani jirgin ruwan Spain da ya ceto su, suna fadawa cikin tekun Bahar Rum jiya Lahadi, a yayin da jirgin ruwan Spain ɗin mai suna Open Arms ke ƙoƙarin neman tashar mara haɗari da zai tsaya. Bakin hauren sun yi ta tsalle zuwa cikin tekun suna iyo suna dosar tsibirin Lampedusa na ƙasar Italiya, sai dai ma'aikatan jirgin na Open Arms suma sun ta afkawa cikin ruwan suna tabun su suna kamo su suna mai da su cikin jirgin.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma dan anjima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Amma kafin nan bari mu miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Sa'idu Fanta da ke unguwar Koki a garin Kano wanda Allah ya warasu a ranar Asabar, da fatan Allah mai rahama ya kuma kyautata mu idan ta zo. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ce Bahiro Diodune sai kuma Jimmy da ya haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo ke cewa muta lafiya daga nan sashen wasu na murya Amurka birnin Washington DC, sai a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.